أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان uwa musulmi a yau muna 11 ko ga watan ramadan wata na 9 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1435 wanda ya dace da 9 ko 9 ga watan 7 miladiya aihuwar isa alaihi salam shekara ta 2014 muna cikin tafsirin alqurani mai girma a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 74 shahi kuma na 11 Allah subhanahu wataala ce thumma qasat qulubukum
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
Allah subhanahu wa ta'ala yace thumma qasat qulubukum sai zukatanku suka kekeshe suka bushe domin alqasawa shine diddullin ya anci abu ya kekeshe kenan bai da tafshi yayi tauri ya zan tan 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 to zukatan bani isra'ila sun bushe domin ya anci zuciya ta bushe babu imani tare da ita in kuma an ce zuciya bata bushe ba ta yi tafshi to akwai imani tare da ita shi yasa daga cikin wato sifofin masu imani zukatan su suna da tafshi fata su tana da tafshi a duk lokacin da anka ambaci Allah subhanahu wataala Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sannan zukatan su yi tafshi kidan kaga idan zuciyar mutum ta yi tafshi alamu ne na imani alkhairi na shiga cikin ta amma idan zuciyar mutum ta yi tauri to shikenan babu zancen imani gare shi shi yasa duk abinda ake tunanin yana kawo alkhairi to shi bai dauke shi komai ba idan ka dibi rayuwar bani isra'ila a yanzu abubuwan da suke yi yana nuna maka cewa babu zancen imani tare da su domin a zo a iske al'umma ana yi musu halbin irin yadda anka ga dama makamai waɗanda jiragen Isra'ila suke halba ma Falastinawa mutum na rike da duci wani na rike da bindiga wannan na rike da shar wannan na rike da kabshu ana karkashe mutane irin yadda anka ga dama kai da kanka ka san wanda zuciya sai bata bushe ba bai irin wannan aiki to sai Allah subhanahu wataala ce thumma qasat qulubukum ay min ba'di zalika bayan hakan ga bayan dukkan ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya musu ka dibi dukkan abubuwan da Allah ya musu don su yi ibadi ba su yi imani ba daga ciki Allah ya tseratar da su daga babban makiyin su shine fir'auna min ba'di zalika kenan bayan abubuwan da anka ambata domin wadansu sun ce min ba'di zalika bayan wannan mutumin da Allah subhanahu wataala ya tayar amma aya ta shahi dukkan ni'imomin da Allah ya faɗa musu daga ciki tseratar da fir'auna وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ daga ciki Allah subhanahu wataala ya rubu te ku biyu saboda su samu hanya su tsere mamakin su wa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun daga ciki Allah ya ba annabi Musa littafi saboda ya zamanto sanadiyar shari'a zuwa gare su busu shari'a ba wa id ataina musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun sannan kuma Allah ya yafe musu bayan sun bauta ma dan maraki Allah subhanahu wataala ce thumma afauna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun sannan Allah ya karbi tuban su bayan sun bauta mishi fatubu ila bari'ikum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim sannan kuma Allah subhanahu wataala yasa girgije yayi musu inwa sannan kuma aka ba su abinci aka sabkar musu da tsuntsaye daga sama Allah subhanahu wataala ce wa dhallalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusuhum yuzlimun sannan Allah subhanahu wataala ya umurce su su hadu wata kalima guda katal Allah subhanahu wataala ya gafarta musu dunubansu Allah subhanahu wataala yace wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin sannan lokacin da sun ka nemi shayar da ruwa Allah subhanahu wataala ya musu ni'ima ya fitar da ruwa wa idistasqa Musa liqaumihi fa qul nadrib bi asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina sannan Allah subhanahu wataala yace kofar tuba tana nan ba a liƙe ba dukkan waɗannan ayyuka da suka yi za a iya gafarta musu innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan kuma Allah subhanahu wataala ya karbi tuban su bayan lokacin da an ka daukakar da duci saman su Allah subhanahu wataala ce thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin sannan kuma aka kashe mutun fitina ta tashi cikin su ba a san yadda za a yi ba a yi maganin wannan fitina Allah subhanahu wataala ya rayar da wannan mutumin kaga dukkan waɗannan ni'imomi suna nuna cewa ya kamata zukatan su yi mi su yi tabshi su yi imani da Allah subhanahu wataala an gane wannan bale ma wannan ta ƙarshe abin mamaki Allah ya nuna musu shi adda cikakken iko ya fitar da kishiya cikin kishiya menene kishiya cikin kishiya mutumin da ya mutu ina fata an fince ni sai Allah bai umurni a dauko saniya ba a buge shi ya rayu sai aka ce a debo naman saniya matatta kaga sai aka bugi matatte da mai rai sai ya samu rai ina fata an fince ni eh mai rai ne ya kamata a ce ya fitar da mai rai ko ba haka ba a'a sai Allah ya fitar da mai rai a cikin matatte aka dauke shi aka buge shi da naman saniya matatta shi kuma ya tashi da rayuwa dan Allah shi nuna shine adda cikakken iko kamar yadda Allah subhanahu wataala yake iya fitar da wato wuta a cikin icce danye kamar yadda ya faɗi a cikin suratul yasin alladhi ja'ala lakum min ash-shajaril akhdari naran icce gashi danyen shi kuma Allah ya fitar da wuta a cikin shi alhali ko wuta bai dace a ce ta fita ba a wurin da akwai ruwa kaga duk waɗannan ya kamata su sami su sa bani Isra'ila su yi imani amma ina ba za su yi imani ba sai Allah ya ce to thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika bayan dukkan waɗancan abubuwa da suka gabata to su zukatan nasu fahiya kal hijara suna tamkar dutsi to shi ko dutsi ko ya san halin dutsi duk da abubuwa sun kaga gara sai a ce sai an bi duwa su eh idan za a buga dole sai an bi dutsi to zukatan su sun kekeshe kamar yadda dutsi yake babu abin da yake fita a ciki kuma ba abin da yake shiga na alkhairi Allah subhanahu wataala ce au ashaddu qaswa ko kuma zukatan su sun hi zuciya ke wato sun hi duci kekeshewa malamai sun ce wannan au dan adam shine yake da shakka a lokacin da nace jaa muhammad au isa ina yin shakka amma Allah subhanahu wataala bai shakka to kuma nan Allah ya ce au ashaddu qaswa shi yasa waɗansu malami suka ce wannan au bi ma'ana bal ai bal ashaddu qaswa zukatan su sun mahi duci kekeshewa waɗansu malami suka ce a'a au wannan litahqiqina thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika zukatan ku sun kekeshe wato kamar duwatsu au ashaddu qaswa ko kuma sun hi duci kekeshewa ko kuma waɗansu zukata daga cikin zukatan sun hi duci kekeshewa waɗansu daga cikin manya-manyan malaman tafsiri kamar Imam Ash-Shanqiti yake cewa da anka ce au ashaddu qaswa wannan au litanwi'i ce shi abinda ya dauke take nan abinda ake nuhi litanwi'i thumma qasat qulubukum zukatan ku sun bushe fahiya kal hijara akwai zukatan da suna tamkar dutsi wajen kekeshewa au ashaddu qaswa akwai kuma waɗansu zukata sun hi duci kekeshewa domin ko su ahlul kitabi wato kafirai daga cikin su daban-daban da ko cikin kafirai akwai uga ko baka nan bane fir'auna shine shugaban mutanen shi kaga akwai kafirai cikin zamanin Fir'aun amma Fir'aun shine uga kwata kwata ko ba haka ba kenan ko kafirci mataki mataki ne aw ashaddu qaswa akwai waɗansu zukata to su kan sun hi zuciya sun hi dutse ke kasewa Allah ya tsare mu sai Allah subhanahu wataala ce wa inna min alhijarati daga cikin duwatsu lama yatafajjaru minhu alanhar akwai wanda ruwa suke bubbuga daga gare shi kaga dutse ya tsage ruwa suna fita amma zukatan su ba su iya yadda za a yi su tsage su fadi wani alkhairi duti sai ya tsage sai teku ta wato ruwa su rinka bubbuga sai zaman to tabci ma ya hito a wannan wurin shi yasa kuke ganin ma mai yawancin ruwan da suke fitowa daga cikin wato na kogi dukan su daga duwatsu suke zaka iske duti ya tsage ruwa sun zo suna nan suna gangarowa suna gangarowa suna gangarowa har su zaman to sun zaka sun yi tabci babban tabci wanda da yawa mutane suna amfani da shi wa inna minha lama yashaqqa fa yakhruj minhu alma akwai wanda zai tsage sai kuma ruwa su fito daga cikin shi kaga wancan ya rigai ne ruwa suna bubbuga barewa ne yayi gaba dai amma wannan kuma tsagewa ne yayi kinan kaga wancan yahimi yahim tabshit yahi dama dama to kuma haka ne zukatan su Allah subhanahu wataala ya ce to wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah akwai dutsin dake saryowa ya fado min khashyatillah saboda jin tsoron Allah subhanahu wataala وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله bai kasance ba mai rabkana game da abin da kuke aikatawa kaga wannan yake nuna cewa an saba ma mazhaba ta waɗansu malamai na balaga da ash'ariyya da mu'tazila waɗansu daga cikin su waɗanda suke ganin in ana khitabi zuwa ga Allah subhanahu wataala sai a ce abu kaza yana da hankali ko ko abu kaza bai da hankali kun san a cikin nahwu in anka ce man shine abin da yake da hankali in anka ce ma shine abin da bai da hankali to wannan a tsari ne idan an danganta wannan domiri zuwa ga ɗan adam amma Allah subhanahu wataala ba a danganta mai wannan domin mi domin nan kun ji Allah subhanahu wataala ce akwai dutsin da yake hwadowa min khashyatillah ha saboda jin tsoron Allah subhanahu wataala kenan dutsin yana mi yana fahimta abinda ubangijin shi ke mishi umurni shi yasa malamai sun kai istiqsa'in ayoyi daban-daban waɗanda suke nuna cewa su waɗannan dabbobin da duwatsu suna fahimta abubuwa daga wajen ubangiji Allah subhanahu wataala daga ciki akwai kisan annabi Musa lokacin da annabi Musa ya nemi ya ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ce mai lan tarani walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa kaga lokacin da hasken ubangiji ya bayyana ga dutse ya tsage gaba ɗaya saboda jin tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa kuma Allah ya ce cikin suratul hashr law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha linnas la'allahum yatafakkaru da an sabkar da wannan alqur'ani ga dutse Allah yace la ra'aytahu da zaka ganshi khashi'an yana cikin tsoron ubangiji Allah subhanahu wataala kaga wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala shi ba za a ce dutsi ko sama ba komi yana gane magana daga wajen ubangiji ko ko mai hankali ko ba mai hankali ba a wajen Allah Allah subhanahu wataala ya karin wannan idan maka dauki kissa ta annabi Sulaiman da Dawud dukkan su zaka ga Allah ya ba su ikon yadda suke iya magana da dabbobi annabi Sulaiman yana magana da dabbobi ya ba su izini ko ba haka nan bane walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير yace an ba mu sanin yadda zamu yi magana da dabbobi muna jan abin da suka fadi sun tsaye kuma muna maida musu magana suna maida muna kaga ashe waɗannan suna da hankali suna da fahimta mu ne Allah abbai ba iko ba daga cikin bayan shi Allah ya ba waɗansu iko shi yasa an kawo zamiri kaka ce a'a wannan ma lil aqil a wajen dan adam man lil wato man lil aqil ma li ghayr al aqil wanda yana da alaka ne da dan adam amma ba a dankanta shi zuwa ga Allah subhanahu wataala haka a cikin suratu fussilat Allah subhanahu wataala yace wato itqu thumma istawa ila as-sama'i fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata atayna ta'iin kaga Allah subhanahu wataala yace ma san mai da kasai ku zo tilas ko da dadi suka ce atayna ta'iina mun zo muka muna cikin da'a a cikin suratul isra Allah yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu abinda akwai duniya face shi na tasbihi ga Allah subhanahu wataala babu wani abu wanda Allah halitta sai Allah yace walakin la tafqahuna tasbihahum ku ne abba ku shi sai wanda Allah ya so ji daga cikin bayan shi kamar annabi Dawud shi yana ji wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihuna wat-tayr wa kunna fa'ilin mun ka sanya wato duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi tare da Annabi Dawud in yayyace subhanallahi su amsa kuma yana ji. Ina fata an fahimce ni. To dan haka wannan shine mazhaba ta ahli sunna. In an ce man ka tai san kai na hawu ka danganta shi zuwa ga dan Adam, in an ce ma kai malamin balaga ka danganta shi ka ce li ghairil aqil, amma in an ka ce Allah to ba a zakuwa a ce man wannan lil aqil ne ko li ghairil aqil, domin babu wani abu face yana fahimta umarni daga wajen Ubangiji insha Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce mi,
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.
Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dawo yana magana da masu imani, yanzu an kare da su ahlul kitabi domin an faɗi ni'imomin da aka yi gare su, sannan kuma aka faɗi halayensu, sai aka dawo ana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummatai. Allah ce afatatma'una an yu'minu lakum, yanzu kuna sawa tsammanin su yi imani da ku. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, kuma wata jama'a daga cikin su ta kasance tana jin magana Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yuharrifunahu, sannan su canza shi. Min ba'di ma aqaluhu, bayan sun fahimce shi, sun fahimci abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuhi. Wa hum ya'lamuna alhali, suna da sani akan bannin da suke yi. Wannan a hamzatul istifhami ce, domin tambaya nan an yi ta ne lil istib'adi, an yi ta ne dan nisantar da wato yin imanin su. Wattayis, dan saboda kuma wato a yanke ma musulmi kauna da imanin ahlul kitabi. Al-istifham da larabci shine kai tambaya abinda baka sani ba. Yanzu in nace maka a Muhammadun fidda, shin Muhammadu yana cikin gida? Tambaya ce ni maka. Amma tambaya tana iya tashi daga asalin ma'anarta ta shiga zuwa ga wata ma'ana. Ina fata an fahimce ni. Malaman usulul fiqh suke cewa wato tambaya tana iya daukan ma'ana guda 33. Tambaya ce aka yi, amma ma'anarta kusan sun kai guda 33, domin asalin tambaya ka tambaya abinda baka sani ba, ko ba haka ba? Amma akwai lokacin da za a yi maka tambaya, wani ma wannan tambaya ne ba don a sani ba, don a tabbatar maka abinda anka tambayka, shine as-su'alu lit-taqrir. Lokacin da Annabi Musa ya zo bayan Allah ya aiko shi, mi Fir'aun ya ce mai alam nu rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin, alam nu rabbika, ashe ba mu ne mun kare ne ka ba? Kaga da Fir'aun da Annabi Musa babu wanda bai san wannan ba, amma ya yi mai wannan tambaya ne don ya tabbatar mishi da shi. Sannan wani lokaci ana yi maka tambaya don saboda wato tambayar da an kai saboda a daidaita maka abubuwan duk dai suke. Innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Kaga ba Allah yana tambaya Annabi bane, yana son ya nuna mai cewa duka dai ne. Shi yasa ƴan wata sukan sun kace sawa'un alaina ajzi'na am sabarna ma lana min mahis. Duk dai akwai lokacin da za a yi maka tambaya saboda a kaskantar da kai. Ina fata an fahimce ni. A nuna maka kai baka da daraja. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tur yace yawma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun afa sihrun hadha am antum la tubsirun. Kaga za a tunkuda kiyasu zuwa ga wutar jahannama. Allah ce tunkudawa, za a zo da su a ce afa sihrun hadha, shin yazo ga wutar sihirita? am antum la tusidun ko ko gani da abakoi kaga wannan tambaya ce an yi niyya a kaskantar da kai shi sa an kai maka ita ina fata an fahimce ni sannan akwai lokacin da za a yi tambaya don alfahari ba an yi niyya a yi tambaya bane don saboda a gane a'a don saboda a nuna an isa Allah subhanahu wataala cikin suratul zukhruf yace wa nada fir'aun fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun kage dace alaysa li mulku misra ashe mulkun misra ba ga hannun shi ke ba kage ina sunje ya nuna cewa ya isa kenan wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wadannan koran mu suna gudana karkashi na koji kenan yace afala tubsirun kuma ku gani ne kaga wannan tambaya ce don saboda mutun shi nuna cewa ya isa to nan da Allah ya wannan tambaya ba dan ya tambaye masu imani bane tunda inna allaha bi kulli shay'in alim a'a don saboda ya nuna musu cewa imanin ahlul kitabi yana abu ne mai wahala don ya wato yanke musu kauda sai ce afatatma'una an yu'minu lakum yanzu kuna kwadayin su yi imani da ku at-tam'u shine kana son abu kuma ka matsa da sorai domin wadansu suna fassara afatatma'una kuna so ba so bane shi at-tama'u ya hisu in an ce wani yana da kwadayin abu ma'ana son shi yayi tsanani har ya so ya wuce iyaka ko ya wuce iyaka amma in din so ne kowa yana son abun kwarai ko ba haka nan bane amma sai an ce wani kwadai gare ma'ana son nan nashi ya kai shi har ya ketare iyaka to ku yanzu kwadayin ku yayi yawa an yu'minu lakum su ahlul kitabi su imani da ku amma alhali wa kad kana fariqun minhum yasma'una kallam Allah wata jama'a daga cikin su sun kasance suna jin magana Allah magana Allah sun ji ta a lokaci biyu idan ana magana ne da waɗanda suke zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nuhin alqur'ani idan ana nuhin zamanin annabi Musa kenan ko sun ji magana Allah wato at-taura ko kuma waɗancan mutane guda uku guda 70 waɗanda annabi Musa ya tafi da su a wajen sauraron magana Allah subhanahu wataala kina sai zamanto nan kalam Allah yana da ma'ana guda uku ya danganta daga mutanen da an ka sanya shi zuwa gare su idan mun ka ce yasma'una kalam Allah waɗannan mutane guda 70 sun ji magana Allah subhanahu wataala koko mu ce yasma'una kalam Allah Allah ya bakka da at-taura annabi Musa ya karanta musu sun ji ya sun santa sun san annabin ku kafin ya zo sun san sifofin sa koko yasma'una kalam Allah suna jin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta musu alqur'ani gashi sun san magana Allah ce hakikan gaskiya ne to bayan sun san wannan thumma yuharrifunahu sai su canza shi ya Allah ya ce ai gabas gaskiya ba gabas na Allah ce ai ba ai yamma ina fata an fahimce ne Allah ya ce kaza su ce ba haka Allah subhanahu wataala ce ba in sun kazo sun ka istifa wagga ta gwadi gaskiya abinda al'amari yake sai su canza ta yuharrifunahu sun canza magana Allah min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimce ta sun gane ba wai jahilai na ba ka san wato jahili shine ake yi ma wa'azi wani lokaci ya gane amma mutumin da adda ilimi in ya kafirce to shikenan sai da gyara Allah ya dawo yana da wahala don mi don duk abinda kake son ka karanta mai ya sani duk abinda kake kokarin kai mai sharhi ya sani karshen ta yahi ka ilimi to dawowa sai za ta yi wahala amma wanda bai gane ba sai a ganar da shi amma wanda ya gane kuma shikenan shi yasa irin waɗannan Allah yake ruhi zakatan su ba yadda za a yi su imani min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun alhali suna da sanin cewa magana Allah subhanahu wataala ce malamai suka ce nan da Allah ce fariqun minhum yana nuna adilci na alqur'ani alqur'ani bai taba zakkuwa bai mu mutane gamin goro yayi mu mutane bugun goro ko baka ake cewa ba kazo kawai kai mu mutane bugu guda don baka son mutane a'a kullun kai mu mutane adilci yahudawa mafi yawancin su kafirai ne wa aktharuhumul fasiqun ko baka alqur'ani ke cewa ba amma kuma duk da kana alqur'ani bai cewa dukkan yahudawa kafirai ne saboda mi saboda a koya man mai wa'azi ladabi na yin wa'azi in kana wa'azi in baka son mutane baka cewa duk mutanen gari kaza duk yan wuta ne a'a ba haka zaka yi ba zaka ce duk wanda ya aikata aiki kaza kaza ne koko mai yawancin mutane kaza ne amma baka cewa duk mutanen ga kaza ne duk kowa kaza ne wannan kuskure da alqur'ani bai taba yin wannan ba sai dai yace mafi yawanci koko wanda sun kai kaza ga ahlul kitabi duk ta'addanci da sun kai ma Allah sai Allah ya ce fariqun minhum Allah bai ce dukan su ba a cikin suratul ali imran ba haka yace yace mi wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima daga cikin su akwai wanda in ka bashi dinari canyewa zai yi. Akwai wanda in kintsari ka bashi dukiya mai yawa zai mai doma ita, kenan daga cikin su akwai masu amana. Wani wuri yace wato wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhib wa hum ya'lamun. Kaga wa inna minhum daga cikin su la fariqan, akwai wata jama'a Allah bai ce duka ba. A wani wuri kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce laysu sawaa min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khayrat wa ulaika minas salihin. Yace laysu sawaa ahli alkitabi ba duk iri guda bane, ko Isra'ila akwai masu imani a yanzu suna zuwa masallaci su yi sallah kuma sun yi imani da Allah. Don haka yana daga cikin ladabin da mai wa'azi ya kamata ya dauka, ya daina ma mutane bugun goro in bayan son su. Ka san mutum in bai son mutane to gaba ɗaya ne zai ga mai su, in ya ga dama shi kafirta, in ya ga dama shi kai su ta gaba ɗaya shi huta. A'a, in za ka magana kai adalci, mafi yawan mutane ko ko sashen mutane. Wannan tabi'a ce kuma al'ada ce ta Alkur'ani. Ina fata an fahimce ni. Wannan kuma ya nuna cewa ya kamata mutumin da yake da ilimi shi ya kamata a ce ya yi kowa Allah, domin Allah ya ce wa hum ya'lamu. Idan kana da ilimi kai ya kamata a gani shugaba, ba kai kamata a gani baya ba. Kai ka ce ma mutane a yi sallah, an zo sallar tarawih ka tekka, ka bar mutane cikin sallah, ba a ganin ka ana sallar tarawih, ba a ganin ka jama'in sallar subahin, kuma ka ce ma mutane su ji tsoron Allah, wannan ba zai taba yiwuwa ba. Ya kamata ka zamanto abin koyi. Shi yasa Allah ce ai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Alkur'ani, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhira wa dhakara Allaha katira. Allah ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, idan suka hadu da masu imani sai su ce mun yi imani cikin ahlul kitabi. Me yasa? Saboda wannan lokaci musulunci yayi karhin da ba za a yi kashe ba. Ana Madina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki kafirin Makka, ya ci nasara akan su yakin Badar. Kaga yanzu ba yadda za a yi a fito ga hili a ce ba a yi imani ba, sai dai a ce amanna, mu ma muna da imani. Saboda mi, saboda ana son dai a zamna lahiya. To kaga duk lokacin da kaga ana samun munafikai to wato akwai ƙarfi. Amma in dai kana talaka baka da komai to komai ana iya gaya maka, gaba gare ka aka gaya ma. Amma in kana da ƙarfi, police da gendarme in mutum ya tashi zagin su yana zagin su gaba gare su, sai ya daga kaji ya ce Allah ya isa. Bai ya hudi gaba gare su, saboda mi, saboda suna da ƙarfi gabare, suna da ƙarfi akan shi. To musulunci da ya ƙarfi a Makka baka iya hitowa ka ce kaza, a'a, dole sai su ce amanna mun yi imani. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, idan sashen su ya kebe da sashe, qalu sai su ce atuhaddithunahum bima fataha Allah alaikum, sai su ce ma'an uwansu, yanzu kuna ba su labarin abinda Allah ya muku budi na ilimi, yanzu ku za ku zo ku ba su labari, ku ba su labarin ayoyin da suke cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah aiko shi, ku ba su labarin cewa duk wanda bai yi imani da Alkur'ani ba musulunci shi bai cika ba, ku za ku zo kuna ba su wannan labari don kuna wawaye. Li yuhajjukum bihi inda rabbikum, don ya kasance ranar tashin alkiyama su kafa muku hujja da shi. Afala taqilun, shin ba ku da hankali na wannan aiki da kuke yi? Waye saku wannan? Ai ba a ce ku zo ku gaya musu ba, ku boye, ku boye. Kaga wannan aikin banza ne. Duk wannan boyewar da ake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sani. Kuma ba mutane ya kamata ka ji tsoron su ba. Waye kamata ka ji tsoro ne? Shine Allah subhanahu wa ta'ala. Don ka ce hudan ayoyi, Allah zai kawo wanda zai hudi. Kai ta boyewa, kai ta boyewa. Kana nan kana boye ayoyi, Allah ya baka ilimi, ka kiya. Allah ya baka kuɗi, ka ki taimakawa. Ana nan ana taya kawai sai Allah shi kawo wani yaro, sai ya samu dukiya sai shi rinka taimakawa mutane. Sai ai ta ce Allah shi mai albarka, Allah shi mai albarka. Sai ya kwashi albarka shi barka. Baka sani ba ko ka mutu baka yi aikin alkhairin ba, ko kuma Allah ya talautar da kai. Kana da ilimi, Allah ya baka ilimi, maimakon ka hito ka faɗa ma mutane gaskiya, kayi kokari kaga mutane sun bauta ma Allah da gaskiya, sai kai ta dubara. Kana nan ka ce in an ka faɗi kaza mutane ba su yarda, in an ka faɗi kaza mutane ba su sona, in ni faɗi kaza mutane za su yi kaza. Ana nan ana taya sai Allah ya kawo wadanda za su faɗi, fam sai su fara faɗi. Ko da kake biyowa baya ga su kana son ka faɗi su ko sun yi gaba, domin Allah ya sanya musu albarka su rage sun faɗa. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Sai Allah ya sanya mana rayuwarsu albarka. To wannan shine ake bukata, zancan a boye ilimi bai kota su ba, kuma duk wanda an ka boye ilimi wallahi sai Allah ya bayyana gaskiya. Domin gaskiyan nan Allah ya ce ita ce za ta rinjayi, kuma dole sai ta yi rinjayi, kuma ba yadda za a yi ƙarya ta yi rinjayi akan gaskiya, sai dai a yi ta kwade-kwade. Duk yadda an kai tawili, an kai dubara, an ka gamona, an ka gamona, an ka haɗo can, gaskiyan nan dai sai ta kula, sai ta bayyana. Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu gaskiya. Don haka a cikin wannan aya malamai suka ce akwai abubuwa da ya kamata mu lura da su. Na farko akwai munafikai daga cikin ahlul kitabi. Domin wa idza laqul ladina amanu قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم كاغا ودان منافقين daga cikin ahli kitabi kuma daga cikin su akwai kafirai nabiyu kuma wannan yana nuna cewa yahudawa duk abin da muke gani a yanzu ba yau sun kafara ba dan an zo an zamana majalisar dinkin duniya an tahi America an zamana an yi taro an wace babu wani cin nasara an dauko wanga alƙawari an wace an dauko wannan alƙawari an yar ba wani abu bane dama sun saba tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun saba su saba alƙawari shi yasa Allah ce allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marra wahum la yattaqun su yahudawa da su saba alƙawari ba wani abu na ba dan haka zancen majalisar dinkin duniya da zaman da aka yi na taron Falastinawa da bani Isra'ila wannan aikin banza ne musulmi su tai zuwa neman ilimi su yi makamai su je su yaki kuma su rike Allah da imani na gaskiya amma zancen azamna ba yadda za a yi ba yahude ya tsaya cikin maka alƙawari dabi'a su ce sannan kuma daga ciki wannan yana nuna cewa ya kamata a yi bayanin gaskiya ba a ɓoye ta ba da yawan mutane suna ɓoye gaskiya suna tunanin cewa za su tsira babu zancen tsira gare ka a duniya duk wanda bai faɗi gaskiya ba wallahi bai tsira kuma ko da nan ka ɓoye gaskiya Allah ya kashe ka ranar tashi alkiyama za a kire ka a ce ilimin nan da ni baka ayoyin qur'ani ni baka hadisai kada bayani shi ka ba da gaskiya ko ka faɗi in baka faɗi ba sai a ce to akai ka cikin wutar jahannama ai maka lizami na wuta kai ta gudu ka samu aiki sannan kuma wannan ya nuna cewa tsakanin musulmi da kafirai za a yi jayayya ran tashi alkiyama tunda sun ce li yuhajjukum bihi inda rabbikum tabbas sai an yi jayayya za a yi jayayya tsakanin musulmi da kafiri za a yi jayayya tsakanin wanda an ka ci haƙƙin shi da wanda wato ya ci haƙƙi da ka zo ka ce kai kai na ka zage ni rana kaza ko to miliyan guda ne baka baka maido su ba ina suke ka amshi dala 10 ta ka canje baka maido ba dala 10 ce a to dala 10 fa kiyama ta daga dita ba a bari ko dala guda ce sai ka biya wallahi mutum bai yahi ma dala 3 ta shi alkiyama saboda lokacin nan yana da buƙatar shi ma akwai wanda sun shi amsa sai a yi jayayya a kawo hujja wanda bai da gaskiya wanga hici ne ma wanga hici ne ma wanga kuma ayi hujja wanda adda gaskiya yayi aljanna wanda bai da gaskiya ko ce zuwa wuta shi yasa Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun a wajen Allah za a yi ta takari Allah subhanahu wataala ya ganar da mu sai Allah ce mi
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون
الله سبحانه وتعالى شن أولا يعلمون شن باسو دا مسن يتشوا أن الله حقيقة الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون ياسن أبند سكي بويوا وما يعلنون دا أبند سكي بيناوا شي الله رتيني قريشي دا كيما غنى تكين دوش da kai magana gidanka da kai magana kuryar daki da kai magana karkashin gado da ka hito ka wadi ga hiri duk dai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa salibun bin nahar inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' duk abin da zakai kai Allah subhanahu wa ta'ala da sani kenan da ku ji tsoron masu imani wadanda adda takobi musulmi da asare da ku ji tsoron Allah da haka wannan aya tana bayani ne ga dukkan mutumin da yake son yayi ma addinin musulunci makirci kowane ne shi sawa'an a lokacin da ya gabata ko a yanzu da kai tunanin ka yi ma musulunci sharri sannan ka dawo tare da musulmi a matsayin ka na mai neman shugabanci dan siyasa kai ka zo ka kullar alaka da kafirai cewa in ka ci zaka yi musu bauta zaka sa kaza na kafirci a cikin kasar musulmi sannan ka dawo ka ce mu musulmi nanan ga kasar musulmi muke ba mu yarda a kawo muna kaza ba ka jin tsoron Allah subhanahu wataala baka san lokacin da kake can wajen waɗannan kafirran baka ce ga ya musu mala'iku suna rubutawa bala wa rusuluna ladaihim yaktubu kenan Allah subhanahu wataala ya san komai kakka ji tsoron ka so ka ce mutum kaza kaza ka nuna mai kana kamna sai ka rungume in ya daga kaza ga Allah ya san abin da ake ciki don haka kenan Allah ya kamata ku ji tsoro ba wai su masu imani ba har in kun kasance kuna da imani na gaskiya shi yasa Allah ce awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah subhanahu wataala ce wa minhum ummiyuna daga cikin yahudawa akwai al-ummiyuna shine wadanda jahillai ba su iya rubutu ba su iya karantawa ba kun san a nan kasashen mu yanzu da an gaba turi sai a za ilimi gare shi cewa akwai baturin da ko sunan bai rubutawa ba haka muke tunani yanzu da kuma tun ya ga baturi sai shi aka ilimi gare ya iya kaza ya iya kaza ya kaza a cikin su akwai jahillai dibgaggi musan komai ba musu iya rubutu ba musu iya karantawa ba ko cikin larabawa akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummina amma mai daraja dan saboda wahayi anka sauka mai huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiya ci ko ya ki rubutu bai iya karantawa ba saboda Allah ya tabbatar da gaskiya al-Qur'ani wama kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhutuhu bi yaminik idhal lartab al-mubtilun amma su daga cikin su akwai wato jahillai kakku san tsammanin dukkan bani Isra'ila suna da ilimi kakku san tsammanin dukkan turawa suna da ilimi sai Allah subhanahu wata'ala ce la ya'lamuna al-kitab busar rubutu ba ko kuma busan at-taura ba illa amaniya sai gurace gurace suna da guri wanda sun ka aje cikin rasu mutum bai aikin komai kuma yana tunanin ya shiga aljanna ko ba haka nan bane guri suna sun ka ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara da guri da ƙarya yana nan wajen su guri wanda ba na gaskiya ba kaga ya zan mi ya zan ƙarya wadansu malamai sun ka ce amaniya sai ƙarya ma'ana maganganun da suke ji ko suke kirkirawa wasu malamai suka ce a illa amaniya sai gurace gurace da a cikin zukatan su duka dai ne gurin da ba na gaskiya ba ya zan mi ya zan ƙarya mutumin da ya kashe annabi kuma ya ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ba ƙarya yake yi ba ka kashe ma Allah annabi masoyi kuma ka shiga aljanna Allah subhanahu wata'ala yace wa innahum illa yadhunnun ba komi suke yi ba sai zato da wannan malamai suka ce ya zamanto wajibi ga mutane su je su nemi ilimi na alqur'ani kuma su je su nemi fassara domin na ante la ya'lamun alkitaba illa amaniya sun iya karantawa amma ba su gane ma'ana ina alar mu'mini wanga zamani ka haddace alqur'ani shekara 15 40 50 ana zuwa wajen kasa da kai baka iya fassara ba mi kace nishi kana da Allah zai tambaye ka ba fahimtan ma'ana alqur'ani wajibi ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu umar yake cewa in mun ka zo an ka koya mu na aya biyar to ba mu wuce su sai mun je mu an hada mu na ma'anar su mun yi aiki da su in an ka koyi aya biyar ba zuwa za a yi shikina a ƙara wasu biyar a'a sai a nemi fassara in an san ma'ana kuma a yi aiki da su sannan a je a ce gaba to mu ko fa kai ka haddace alqur'ani kuma ka ki neman ma'ana kana nuhin cewa babu lahi akan ka to wannan siyasa ce an ka shirya ma Allah a kasashen mu saboda mi saboda mahi yawancin malaman da ke wa'azin kasa da tafsiri ba su haddace Qur'ani ba to in sun ka koya ma alrammomi fassara alqur'ani da tafsiri to an yi banda saboda shi alramma yanzu hafizin Qur'ani da zai iya jan aya ya fassara shi kuma yanzu sai shi rasa alramma to sai yana tunanin cewa in ya gaya mai yace ya je ya nemi fassara kaga ya halaka kai ne ko kuma in ya koya mai fassara alqur'ani to shi ya kware kanshi shi yasa sai ya bar alramma shi na an mai gida oga shi da aka jama aya ya fassara shi kuma alramma to shine yaro sai zaman to kullun gashi hafizin alqur'ani amma fassara da za a koya mai cikin wata shida ko shekara guda ya kace shi koya shi kuma yana nan ya ji ya dauki alqur'ani ya maza ya fassara shi kidan sai ya rike shi duk yadda za a yi alramma in babu mai gida bai iya wa'azi shi kuma wancan in dai babu alramma bai iya wa'azi amma sai shi mai wayo ya jawo shi ce zo ka fassara mana aya alramma ja sai alramma hija ce Allahu akbar ku yi mamakin wannan yaro ya haddace alqur'ani ha ya haddace alqur'ani na shekara kaza ku dibi abin mamaki duka qur'ani yana cikin kai ne to kai ko fa qur'ani shi na ina naka shi na gidanka ko ka aje bisa tabu wannan zalunci ne yan uwa musulmi wajibi ne ga dukkan alrammomi su je su nemi fassara alqur'ani mai girma sannan wajibi ne ga malamai su je su yi harda qur'ani kai matsayinka cikin qur'ani yana da alaka da harda alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hafizin alqur'ani ne shi aka san kuma alqur'ani to kai kace baka harda alqur'ani mi kake nishi shikenan wato kai ka kai geji kai ka kai inda ba za ka nemi fassara alqur'ani ba wannan wajibi ne dole a koya ma alrammomi fassara alqur'ani kuma wajibi ne malamai su je su fassara su nemi harda alqur'ani wannan wajibin su ne domin darajarka tana da alaka da harda alqur'ani ma'abucin alqur'ani za a ce mai karanta ayoyin qur'ani kana yi sama daidai abin da ka haddace daidai abin da kake yi sama har akai mai masu izir 59 suna da masu izir 60 su ne karshe can kololuwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kai baka son ka zan cikin su sai dai son ka kai dai ka hawo minbari kai ka ja in an ja maka aya ka fassara in babu alramma kuma shikenan wa'azi ya tsaya Allah ya kyauta to dan haka neman fassara alqur'ani Allah ya zargi yahudawa akan suna neman karatun at-taura sun iya karanta ta amma ba su iya fassara ta ba kamar yadda alrammu suke kware aikatawa sannan Allah subhanahu wataala ya ce ba su da ilimi akan abubuwan da suke faɗa sai zato kamar yanzu fatawoyin da muke ji a cikin wannan zamani kaga mutum bai yi karatu ba babu aya babu hadisi ya baka fatawa in an ka ce to ina ka samu sai ce maka a'a ai ina zaton haka dan dai a yau wani bayan mun kare musabaka a kanal turwa sai wani ya bugo mini waya ina cikin mota sai yake ce mini wai yaji wani dalibi mun tambaye shi in an kare karatun alqur'ani me ake cewa yace sadaqallahu alazim mun ce ba a cewa sadaqallahu alazim to ko akwai hujja da dalili wanda zai sa wan mu ce ba a cewa sadaqallahu alazim an kare karatun alqur'ani ce wanda yake tambaya kenan din ta mishi to littahi nawa ka bincika da ina da ina ka zo da wadawa ka tambaya kana da ilimi akan hanga yace a shi bai san da haka dan ba amma shi dalili yake tambaya nice to kai da baka ce kai karatu ba baka tambaye mallamai ba zaka zakkowa ka tambaye ni dan me zaka tambaya ta na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi an ka sabkan ma alqur'ani tun daga bakar hannati har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yan rayu yan mutu bai taba karanta alqur'ani bai kai karshe ce sadaqallahu alazim na dai kenan nabiyu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sun ka rubuta qur'ani bu sun rubuta sadaqallahu alazim ba babu cikin qur'ani ina fata an fahimce ni sannan kuma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba kiran ibnu mas'ud yace ya karanta mishi alqur'ani lokacin da ibnu mas'ud ya fara karanta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani sai ya fara a cikin suratul nisa har yake ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan karanta maka alqur'ani kuma kaina an ka sauka ma da alqur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yau ina son in ji shi daga wani na sai ya fara daga ya fara suratul nisa ya kawo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida sai hawaye sun kusuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana ce ibnu mas'ud kafaka hasbuk hasbuk da kanta kaga da ya kamata a ce sadaqallahu alazim da zai zai sai ce mai ce sadaqallahu alazim ina fata an fahimce ni hujjar da suke kawo hujja da ita ce a cikin suratu ali imran inda an ka ce qul sadaqallah fattabi'u millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin wannan ba hujja bace ana magana ne kan ahlul kitabi sun haramta wadansu abubuwa ba tare da dalili ba sai Allah subhanahu wa ta'ala yake musu radd yace kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura dukkan abinci wato ya zama to halal ga bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abinda isra'ilu ya haramta akan kanshi shine annabi yaqub min qabli an tunzala at-taura kafin asabkar da at-taura sai Allah ce qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin kace musu ku zo da at-taura ku karanta abubuwan nan da an ka haramta kun ka ce ga su kaza kaza ne ku kawo cikin at-taura mu gani to in babu qul sadaqallah kace Allah shine yayi gaskiya wato ahlul kitabi sun yi ƙarya kenan abin da suka faɗa ba gaskiya bane shikenan da ana cewa sadaqallahu alazim da sahabbai duk ƙarshen koce ayatu rubuta sadaqallahu alazim ko ba haka dan bane to babu amma wani take ya ce tau kaji ya kawo kuma sabuwa sun zo da ta sabuwa ka san yaran nan dama kullun sai sun kawo rikici cikin addini tun ka hai a aihe su a aihe uwayen su a aihe kakannin su ana cewa sadaqallahu alazim kuma sai sun to sun ce mutane ba a cewa sadaqallahu alazim kaji hujja ce Allah ya ganar da mu sai Allah ya ce fawailul lilladheena yaktubuna alkitab
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ
الَّتِي فَوَيْلٌ كَلِمَةُ عَذَابٍ تَتَبَّتَ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ غَوَدَنَ سُكِي رُبُوتَ لِتَافِي دَهَنَّايَنْسُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ sannan su ce wannan daga wajen Allah yake Allah ya faɗa don me suka yi wannan li yashtaru bihi samanan qalila don su sayar da shi da wani dan abu kadan na duniya fawailul lahum mimma katabat aidihim kalima azaba ta tabbata gare su saboda abinda hannayensu suka rubuta wa wailul lahum mimma yaktubun kuma kalima azaba ta tabbata akan su ga abinda sun ka kasance suna aikatawa na kirkirkiran ƙarya ga Allah subhanahu wataala wannan aya tana nuna cewa hadarin mutanen da suke kokarin wato ci da addini kun san wato masu da'awa zuwa ga Allah ana kasa suna gida biyu akwai unasun ya ishuna bidda'wa akwai unasun ya ishuna lidda'wa akwai mutanen da suke rayuwa don su rayar da da'awa akwai mutanen da ba su rayuwa sai da da'awa mutanen da suke rayuwa sai da da'awa ba suna rayuwa bane don saboda da'awa. Mutumin da ke da'awa saboda da'awa zaka ganshi zai bayar da dukiya sai ya bayar da ilimi ne fi sabilillah. Babu ruwa nai da abin da mutane za su faɗa, ilimi ne fi sabilillahi, komai nashi don Allah. Bai jinin sai wani ya taimake shi, sannan bai yankwana da wata aya don saboda tsammanin samu abin wani duniya. Amma akwai mutanen da suna rayuwa ne saboda da'awa, musamman a yanzu wannan lokaci da muke ciki. Za a ga mutum ya maida dukkan proje-proje na Larabawa kamar gidansu, ce zo nan ya ce shi mallami na yana karantar suwa ai aiki kaza ya kai a bashi jikka biyar ko jikka goma sai aljihu, ya zo ya ce yana da ɗalibai sun kai guda 1000 a bashi littattafai sai ya kai su garan marshe ya sai suwa. Ya ce sai mawata ta shinkaha su sai hakin shayi suna shan shayi suna jin daɗi. Waɗannan unasun ya ishi na lidda'wa, yawo suka duk inda wani alhaji yake cikin garin ya mai ya san shi, ce mai alhaji muna nan tsaye fa kun san mu ne ka kai mu addini kaza, mu ne kai mu addini kaza, kun san kuma al'amarin nan bai yi a samu mai jikka goma shi gaba, ya zo wajen wanga alhaji kaza, ya zo wajen wannan kaza, kuma shi bai aikin komai, bai karantar da kowa. Kaga wannan ya ishi na bidda'wa. Waɗannan kuma su shirya mawutar da za su sha ranar tashin alkiyama. Akwai kuma unasun ya ishuna lidda'awa, akwai mutanen da suna rayuwa ne saboda da'awa, sun tsayu saboda su yaɗa addinin Allah. Dukkan abinda zai sawar su bar aiki na Allah za su bar shi. To don haka ga daga cikin ahlul kitabi akwai irin waɗannan, sai Allah ce to fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba, kalima azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta wani abu. Nan alkitaba ana nufin almaktub, wato abin rubutawa, bi aidihim, da hannuwansu. Allah ya kawo bi aidihim saboda ta'kidi, domin an ce yaktubuna suna rubutawa, da mi ake rubutu da hannu, ai ba sai an ce bi aidihim ba, amma an kawo shi don mi, don saboda a nuna cewa kai wai mutun ya sai makai ne wutar jahannama da hannu dai. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi wa la ta'irin, babu wani tsuntsu sai Allah ce yatiru, wanda yake hira, sai ce mi bi janahihi, akwai tsuntsun daga hira ba tare da fakar ba. Kaga ya kawo bi janahihi don shi ƙara akkada maka ma'ana. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman, ya ku wanda kuka imani idan kun kai mu'amala ta bashi, kuma sai ce bidaynin, da bashi, don saboda a ƙara ta'kidin wannan ma'ana. To nan bi aidihim ya zo ne don saboda ƙarfafar da ma'ana, wai da hannuwansu ne suke rubuta abinda zai kai su cikin wutar jahannama. Thumma yaquluna hadha min indillah, sannan su ce wannan daga wajen Allah yake. Ina fata an fahimce, ce wannan ai Allah ne ya ce kaza, Allah ne ya ce kaza, don mi sun kai wannan? Li yashtaru bihi samanan qalila, don su sayar da shi da wani dan abu kadan na duniya. Malamai suka ce dukkan abin da za a baka kambacin awoyin Allah, to wannan dan kadan da, domin mutumin da bai hudin gaskiya saboda Allah, mai yiwa shi na tunanin a bashi wani matsayi, mai yiwa shi na tunanin a bashi wadansu kuɗi, mai yiwa shi na tunanin shi kai ga wata bukata ko wace iri ce ta duniya, matsayi ne, kuɗi ne, wata harka ce, menene dukkan abin da kake son ka kai gare shi, indai saboda shi ka sayar da ayoyin Allah sai Allah kire shi kalila, dan kadan, don ko an baka shi dan nan duniya zaka bari ne, wani kuma ba zaka amfani da shi ba, sai ka canza ayoyin Allah, an baka kuɗi sai Allah shi ai kuma rashin lahiya, duk kuɗin da anka baka su sai cikin magani kuma baka warke ba, sai an kuma ana yawo masallacin da sadaka ana neman ma abin da za a baka magani da shi. Kun ga an samu matsala, duk yawan duniya gaba ɗaya ba ta da wata kima wajen Allah subhanahu wataala, qalilan, dan kadan. A cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya ta kai darajar hikin sabro a wajen Allah, da kafiri bai samu ruwan sha ba, da tana da darajar da ta kai hikin sabro, da Allah ya hana makahiri ruwan sha, amma saboda darajar ta bata kai ta fikafikan sabro ba, shi yasa Allah subhanahu wataala barka fi rasuluhu suke so a cikin ta, ashe ta zaman to qalilan, ina masu dokar duniya su sa ta gaba, ba su da wani tunani sai duniya, babu mutumci, babu tunani, babu ragowa, babu adalci, su dai duniya, a tarda a samu matsayi qalilan. Allah subhanahu wataala ce dan kadan. Allah subhanahu wataala ce to fawailul lahum mimma katabat aydihim, wani ya tabbata akan su saboda abin da suka rubuta da hannayensu, wa wailul lahum mimma yaksibun, kuma bani ya tabbata akan su daga abin da suke aikatawa. Wannan aya ya kamata mu bayani akan ta, irin abin da yake faruwa a Niger da Najeriya da sauran kasashen mu a yanzu. Mutanen da ba su yi imani da hadisai ba, akwai wadansu mutane wanda aka ce ma qur'aniyun, duk da yake ce musu qur'aniyun kuskure na, ina fata an fahimce ni, bai dace a ce musu qur'aniyun ba, suna nan in ka ce musu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai maka ba su yarda ba. To idan anka kawo wannan aya sun ka zo kanta, me suke cewa? Sai su ce ai ahli, duk mutumin da ya ibi ai hadisi aka nushi, tunda anka ce fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba, kalima azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta alkitaba, wani abu na littahi, ثم يقولون هذا من عند الله سنسي دغه الله يك كاغا قراني شي داي نا النبي محمد يزو دشي صلى الله عليه وسلم اما النبي محمد بيزو د بخاري با النبي محمد بيزو د مسلم با بيزو د ترمذي با بيزو د ابن ماجه با بيزو د واني ني با بيزو د واني ني با تو كاغا اذا كان دا كرامتي علمي اذا لو سو فارا magana da kai sai su ce maka mina na Allah sai kuma annabi sai ka ce qur'ani yace to zamanin annabi akwai buhari babu akwai muslimu babu akwai tirmidhi babu to kaga an kai aka kawo su kaga kenan duk wadanda an rubuta suna son shiga cikin wannan aya to kaga in baka da ilimi sai ai kwana da kai su hadisan nan da kuke gani bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta su amma ba wai dan an rubuta su bane don a kirkira mu alqur'ani kishiya duk wadannan littafi in ka duba ana ce maka ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi eh an ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin alqur'ani babu inda an kai bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah Allah dai ya ce wa aqimus salata ku tsaya da sallah ya hadi lokutan sallah wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl sallan al-asr tazo da ita da sallan az-zuhur ina fata an fice ne sallah da sallan al-fajr saboda salloli kuma busu zo ba to yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wadanda sun kaga yadda yayi sallah sai suka fadi sai an ka rubuta sai an ka aji to shine abin da ake cewa hadisi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah an ka rubuta shine hadisi ba wai wani littafi ne an ka dauko an ka kawo ba ina fata an fahimce ni da kyau a kamar an ce baka hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hadisi ba a maganganun nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda ya fadi shine da rai da abubuwan da ya aikata su ne an ka rubuta an ka ce ya ce kaza ko kuma ya aikata kaza shi na hadisi inda kamar wannan zamanin na da muke ciki yanzu Allah ya sa akwai na'urori da sai ka ji muryar yadda ƴan jarida suke zo su dauko magana da ƴan akwai kaya na dauka da sai a zo a yi dauka a zo a ce muku wane ya ce kaza amma wannan lokaci Allah bai sa akwai na'urori ba sai zaman to mi adda saura abin rubutawa sai aka rubuta amma sai ka ji an ce ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne sannan abin mamaki daga mutane abin da yake tafiya da hankalin mutane yanzu dan Allah a ce duk shugaban kasar da an kai cikin kasar Nijar akwai tarihi ne ko babu yanzu in ka zo akwai tarihin jori an rubuta ko ba haka nan bane akwai tarihin kunce akwai tarihin bari akwai tarihin wanke dukkan su waɗannan shugabannin nan kasashe na Nijar suna da tarihi ko ba su da suna da ko to yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shugaban al'umma ta duniya gaba ɗaya wanda ya kawo alkhairin duniya da lahira a ce kuma babu wata magana wanda ya taba yi a rayuwar shi gaba ɗaya babu duka maganganun shi sun ta yi banza yanzu musulmi shi da wannan akwai wani daga cikin mallaman su yana wa'azi sai wani yayi mai tambaya gidan radio sai buga mai yace akramakallahu yace gaskiya malam muna jin dadin wannan wa'azi naku kuma wannan wa'azi naku gaskiya kuna kira zuwa ga gaskiya kuna fayyace ta ana gane ta sai dai don Allah malam ina son dan tarihin ka kadan yace shi an aihe shi ga gari kaza yazo wajen malam wane yayi karatu yazo wajen malam wane yayi karatu yayi kaza yayi kaza yayi kaza yazo wuri kaza yayi ya shiga cikin kungiya kaza ya bar ta shiga cikin kungiya kaza har Allah ya sa sun ka gane gaskiya yazo ga sunan suna bayani yace haka ne yace a wace to malam in dai haka ne Allah ya dibi ma albarka yace ashe kai kana da tarihi kana da maganganu amma shi Annabi bai da tarihi bai da maganganu to kai waye kai kakka samu tarihi shi Annabi da tarihi ta ina ka samu shine abin tambaya to ya kamata musulmi ku yi hasara da irin waɗannan mutane ba yau an ka fara su ba wannan ya faro malamai suna cewa tun birbishin lokacin da khawarij sun ka fara bayyana a cikin musulunci daga wannan lokaci an ka fara inkarin sahabban wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh an ka ja hadisi khawarij in sun ka diba sun ka ga bai dace da su sai su aji shi'a sun ka taho suma sun ka ce ba su dauka hadisai sai waɗanda an karwato daga ahlul baiti mu'tazila suma duk hadisin da bai dace da hankali ba sai su aji ana nan sai an ka samu wani malami dan indiya shekara 400 da sun ka wuce ana ce mai malam ali dan kasar indiya sai ya zo sai ya rubuta musu tafsiri shine an mutun na farko a duniya wanda ya fara rubuta tafsiri wanda bai yarda ayoyin alqur'ani ba sai sun ka dauka da suka rike shi kenan duk inda ya kusar aya sai su dauko sai su fassara su ce haka dan da kai da in an tsaida ka larabci na minti biyar baka yi a kashe ka baka in larabci na minti biyar kuma kai ga cewa ka hi mutane sanin alqur'ani ga waɗanda su an ka sabkan ma alqur'anin shekara 1400 suna tare da qur'ani amma kai ga kanan larabci baka iya ba baka iya fassara ba baka san ka'idodi na alqur'ani ba ka ce kuma kai su laraba ba su gane qur'ani ba kai kana gane alqur'ani kaga wannan akwai rudu to shedan ne yake wasa da hankalin mutane kuma dama Allah ya gaya mana irin waɗannan mutane suna da shubha da su yi kahawa domin Allah ya ce cikin alqur'ani akwai ayoyi mutashabihat waɗanda suna da wahalar ganewa to waɗanda ba su da imani fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha waɗanda cikin zukatansu akwai ciyo sai su karkata zuwa waɗannan ayoyi sai maka ai anna an ce kaza kai in ban da kake hankali ba Allah ya ce kitabun litai ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi abinda an kasabka muku mina an kasabka muku qur'ani sai shi tayi to shi ku annabi da Allah ya ce shi bayyana wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim an sabkan mu ka alqur'ani saboda kai mutane bayani in an ce bayani ka bayyana ba wai ka karanta dai su jiya ba a'a ka fassara musu abinda busu gani ba domin Allah ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana to yaya za a yi shi annabi ya bayanin qur'ani kai kadai ne zaka yi bayani kuma kai fassarar ka ba annabi ya koya ma ita ba ka kawo mu da sanadi daga wane zuwa wane zuwa wane har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fassararka kai kanka diddibana kai wasu na son ka karantar da kai a nan ga ka dauke wannan fassarar ina ne ka samu fassarar annabi kahin ai mai fassarar ka shaida cewa fassara ce ta gaskiya to irin waɗannan dama Allah ya faɗi cewa za su bayyana shi yasa ba wai wasu baƙin aqidodi bane a'a sun jima amma a kasashen mu yanzu suke bayyana to mutane waɗanda ba su da ilimi su kyamu jadala da irin waɗannan mutane in baka da ilimi ka nisance su ka zo ka tambayi malamai su gwada maka hanya ta gaskiya domin Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun in ba ku da sani ku tambayi masu ilimi amma ka karkata zuwa ga mutumin dake zagin waɗanda sun kai ma addini aiki ya baci duk wanda ya ga dama gidajen radio yana cin mutuncin malamai ana dariya ana jin dadi wannan ba alkhairi bane waɗannan ba masoya alqur'ani bane duk wanda ya bambanta tsakanin annabin Allah da Allah yayi kafirci annabi Allah ya aiko shi ya ce isar da sako shikenan kuma in ka ce ka bambanta dama bani isra'ila suna yin irin wannan su ce sun yarda abinda Allah ya ce ba su yarda annabi ya ce ba innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina Allah ya ce duk wanda suke son su bambanta tsakanin annabawa da manzo in annabi ya karanta aya ya kwasara sai su ce sun yarda da wato abinda an ka karanta amma ba su yarda da kwasara ba wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd su ce mun yi imani da wannan ba mun yi imani da wannan ba mun yarda da qur'ani daga wajen Allah shi ke amma hadisan nan ƙarya ne wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila suna son su samu wata mazhaba wanda za su dauka wata hanya Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan wadannan su ne kafirai na gaskiya kuma ko baka yarda da hadisi ba a baki ka yarda hadisi a aikace don kana ayyukan da hadisi ya faɗi kana yin sallah raka'a hudu az-zuhur la'asar kai hudu maghriba kai uku isha'i kai hudu subahin kai biyu babu su cikin alqur'ani kuma kana aikata shi kana aiki da hadisi akwai abubuwa da dama wadanda alqur'ani ya kawo babu su a cikin wato hadisi babu su a cikin alqur'ani kuma ku kuna aikata su idan gaskiya ne sai ku yi aiki da abin da kuke gani cikin alqur'ani shi yasa suka rarraba mazhabobi daban-daban daga cikin su akwai waɗanda ke yin sallah daga cikin su akwai waɗanda ba su yin sallah raka'a guda suka yi sun ka ce Allah ya ce ai ruku'i daga nan ba mu wucewa daga cikin su akwai waɗanda masu zuwa su yi tsaye su ce su dama Allah ya ce ayi tsaye tunda Allah bai hudu da aka ruku'i ba bai hudu da aka sujada ba sai mu tsaya mu yi tsaye wa huwa alladhi yaraka hina taqum kake yin tsaye sai ai tsaye qumu an ka ce ina fata an fahimce ni akwai daga cikin su wanda yace ma yanzu yin sallah da yin bada zakka da yin azumi yace duk wannan tambada ne yace lalacewa ne domin an ce wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka bauta ma ubangijinka sai yaqini ya zo maka yace kuma yaqini shine qur'ani su tunda qur'ani ya zo musu yace sun bar sallah Allah ya sauka ina ganin an lokaci ya fara matsowa abinda muka faɗa ya zama turidi Allah shi ba mulada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana malam sai kai mana addu'a
wannan tambaya ta shahi zancen ɗaukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya ɗauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi anan sai mai tambayar ya yi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani daban ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba mai tambaya ya ce ina hukuncin kuɗin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya yi da shi tunda kayan ba nasa bane shi kansa kuma menene hukuncin da ya rataya a wuyansa malam ya ce malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala malam ya ci gaba da cewa wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zufar goshinsa kamar yadda malam Bahaushe ke cewa wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka su haɗa da sauti kai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikinsa to idan wani ya ɗauke shi a nan wurin ya ci haƙƙinka kai da ka yi tsarin tun a farko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi bayan ka ƙara rubuta rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya dauke shi yayi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka bashi izini ana iya yin amfani da aka ga dama da shi anan sai malam yace ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya dauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko yayi wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya dauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma yayi wani amfani da shi ko yayi sana'a ya sayar domin samun wani amfani anan wurin wato haƙi ya hau akan sa haƙi shine ganin cewa yayi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma anan musulunci ya hana cin haƙin wani bayan haka kuma malami yace a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi yayi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya tukumshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shirin yana da wani haƙi ko wani kaso da za a bashi anan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya da aka yi duk wanda yace zai dauki wannan littafi ko kuma wannan tsari yayi amfani da shi to tilas ya zo gunka ya nemi izinin ka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan yayi haka to sunan sa barawo saboda shari'a bata yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko CD ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya yi a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda Shedola Abuwadi Islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya dau sauti da hotuna ya zo ya haɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da yayi da sai ka samu wani a ƙarshe zai iya dauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka ba shi yardar cewa yana iya dauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya yi amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mu cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikin sa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane dan adam da ya dauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko'ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka duka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane anan wurin abin da ya kamata a rike in ji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine ya haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum yayi wani aiki zufarsa ce zufar goshin sa ne wahalar sa ce ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci akan ta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko kaɗan ka ci haƙƙin wani zufar wani bayan ya riga ya yi tsarin sa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunanta sata ko mai kaɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kaset ɗin ko CD ko kati mai muwar ɗinda aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun Qur'ani saboda haka ba laifi idan ka yi haka ka yi kuskure abin da ake so a lokacin da duk kake buƙatar ka yi amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda ya yiwo shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yadda ka kake buƙata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Niger aka kawo ta hukuma mai suna BNDR domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙinsu ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDR wato ɗaukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izinin sa ba to ba ya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zalum ko kuma cin haƙƙin wani anan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu daya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole tilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shaitan sai mun yi kokari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu a ƙarshe sai malami ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi mu uku a karme da wannan matsala ta daukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba. Allah ya sa mu ganar da juna mu kan mu gane ko mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki daya. Dan uwa musulmi, kun dai ji irin hadarin da sata take da shi a musulunci. Saboda haka duk illahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu ga baki ɗayan su mallakar Cidola Fadil Islam ne. Kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ku karti memoir. Idan ba anan ne Cidola Fadil Islam ba to shikenan kun taimaka an yi sata kenan. Shi ku a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci. Kenan ku yi hattara kar ku fada tarkon shedan. Ku nemi kaset din ku na wa'azi ko sai dai ku karti memoir a Cidola Fadil Islam. Ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya karfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun ƙarfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin ƙayatar da ku. Wassalamu alaikum.